Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa, muka sake dawowa a cikin shirinmu a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
wata tawarar wakilan addinai daga kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo DRC a bisa shugabancin kwamishinan zaben kasar Mr. Nganga ta iso kasar Ghana.
Ko me suka je yi za ku ji ƙarin bayani. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau fili a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jihu lambar. Sannan a fagen wasanni za mu liƙa ƙasar Kamaru mu ji wainar da ake toyawa dangane da shirye-shiryen karɓar baƙuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka da Kamarun ke yi, wanda za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Batulmalin Amurka ya ba da sanarwar kakaba sabbin takunkumai da ta dora kan wasu 'yan kasashen Rasha da Ukraine saboda hannunsu a cikin mayar da Rasha da ta mayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea ta hanyar hana su kasuwanci da Amurkawa game da rike kadarorinsu da ke karkashin ikon Amurka. Sabbin takunkuman an dora shi ne kan jami'an gwamnatin Rasha da yawa, ciki har da mataimakan ministocin makamashi Andrea Sherzov, wanda daman yana karkashin takunkuman da tarayyar Turai ta kakaba a kansa sakamakon hannu da yake da shi wajen maida manyan injinan makamashi zuwa Crimea. Haka kuma akwai Evgenia Grabshak, wadda ita ma mataimakiyar minista ce. 11 daga cikin sauran mutanen da aka sawa takunkumin kuwa 'yan awaren Ukraine ne da ke rike da mukamin gwamnati a yankunan da ke hannun 'yan tawayen.
Shugaba Donald Trump na Amurka a yau ya faɗa wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake yi a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gaba, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya ba ne. Haka kuma ya yi kasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da zai rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen na duniya. Trump ya ce kullum abin da zai amfani wato Amurka za a sa a gaba, kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci. Tumma kafin ya jawabi, shugaban na Amurka ya yi kokarin neman maslaha da shugaba Paul Kagame na Rwanda, wanda kuma shine shugaban kungiyar kasashen Afirka ta AU, dangane da kalaman batanci da shi Trump din yawa a kasashen Afirka a kwanakin baya, inda ya kira su kaskantattu. A haduwar da suka yi, Trump ya nemi Kagame da ya isar da kyakkyawan fatansa na alheri ga kasashen na Afirka.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Babbar kotun kolin kasar Venezuela ta fitar da hadakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin kasa da ke karatowa a wani yunkuri da yake nuni da shugaba Nicolas Maduro mara farin jini zai lashe zaben. An shirya fara rajistar jam'iyyun da 'yan takarar da za su tsaya takarar zaben a ƙarshen makon nan. Duk da haka, babbar kotun kolin ta faɗa hukumar zaɓe ta ƙasa da ta dakatar da yin rajistar a ranar Alhamis har sai bayan watanni 6. Kotun bata bada wani dalili na hukuncin da ta yanke ba. Za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen watan Afrilu, wanda zai hana 'yan adawa tsaye da 'yan takararsu. A can da an shirya yin zaben ne a watan Disamba.
Aƙalla mutane 41 suka rasa rayukansu a wata mummunar gobara da ta tashi a wani asibiti da ke Koriya ta Kudu. Ana kuma fargaba cewa da ƙyar inyan waɗanda suka mutu bai ƙaru ba a nan gaba. Ko bayan waɗanda suka rasa rayukansu, har ila yau akwai mutane kamar 70 da suka ji rauni, 10 daga cikinsu sun samu raunuka masu barazana ga rayuwarsu. Ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne daga wani ɗakin tiyata na asibitin St. John da ke garin Miryan, wanda ta zira kilomita 300 ke tsakaninsa da Seoul, babban birnin ƙasar. Rahotanni sun ce aƙalla marasa lafiya 200 ke kwanci a asibiti a lokacin da al'amarin ya faru. Shugaban ƙasar ta Koriya ta Kudu, Moon Jae-in, ya kira taron gaggawa na muƙarrabansa don tabbatar da cewa an dauki dukkan matakan da suka dace don taimakawa waɗanda gobara ta rutsa da su. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Ghana na cewa wata tawaga daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo wacce ta kunshi malaman addinin Islam da na Kristan ƙasar sun kai ziyara ƙasar ta Ghana. Tawagar ta samu jagorancin kwamishinan zaben ƙasar Congo ne Mr. Nganga domin zuwa su yi nazarin yadda ƙasar ta Ghana ta gudanar da zabenta cikin lumana. Daga Accra ga rahoton Riwanullah Abbas.
Tawagar ta mutum kusan 15 ta fara yada zango ne a gidan babban limamin kasar Sheikh Dr. Usman Noku Sharubutu domin sanin irin rawar da shugabannin addinai ke takawa a zaɓuɓɓukan kasar har ake yin su a gama lafiya a kuma murka mulki lafiya. Mr. Nganga ya ce, mun zo Ghana ne don mu koyi shirye-shirye zaɓenku. Me ya sa muka zaɓi Ghana? Mun zaɓi Ghana ne saboda tarihin ƙasashenmu guda biyu. Muna tunawa da Dr. Kwame Nkrumah, shugaban Ghana na farko, da Patrice Lumumba na DRC. Saboda kuma Ghana tauraro ce in ana zancen tarihin zaɓe cikin kwanciyar hankali. Don haka mun zo Ghana ne ainihi don koyi. Alhaji Gado, sakataren hukumar da ke ba babban limamin ƙasar shawara, ya yi bayanin irin matakan da ake ɗauka don a yi zaɓe cikin limana. Ya kuma ce ƙungiyoyin addinai na taka muhimmiyar rawa. Da jimawa, taron zaman lafiyar Ghana na addinai ke kulawa da yadda ake tafiyarwa da kuma kiyaye fitina tare da majalisar wakilai da kuma duk addinai, Krista da Musulmai, suke haɗuwa su shawarta matsalolin rikice-rikice, matsalolin rikice-rikice da za su taso. Da rikicin da ke akwai, muna zama tare, mu nazarce su, mu kokata samun zaman lafiya. Alhaji Gado ya ƙara da cewa don shi in kun ga muna samun zama lafiya, tushensa shi ne ƙoƙarin da ƙungiyoyin addinai ke ta yi na yin gadda ko tsakani lokaci mai tsawo. Za ku gani a zaɓinmu majalisar zama lafiya na da rawar da take takawa. Da zaran sun hangu tashin hankali, maza suke sa kai a kashe shi. Don haka zama lafiyar da kuka gani muna samu a dalilin tsari ne da abinda muke zantarwa da kuma fahimtar juna. Tawagar ta buƙaci shawara daga babban limamin ƙasar.
Allah ya maida mu manyan ƙabilu da ƙananan ƙabilu. Don me Allah ya maka? Allah ya gwada dalilin abinda ya maka. Shi Allah ya ce lita'arafu, domin ku yi sanayya, ba domin ku zo ku yi yaƙi ba, ba domin ku zo ku yi gaba da juninku. Wanda ya fi girma a wurin Allah nan duniya da lahira shi ne wanda ya fi kiyayewa umarnin Ubangiji.
Tare da babban limamin akwai limamin Ahlus Sunna wal Jama'a Sheikh Umar Ibrahim Imam da wasu sarakan zangon Accra da kewaye. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Bitsawan kogi mu yi ban kwana da mutambangi, sai bar zabil mu gano dangi. Sun takura sun balle kangi, don yulu ba shi abin zargi, muke tara kogi sai belji na duba.
Kamar Allah gaida Ridwanullah Abbas, yanzu a nan agogona cewa karfe wato 4 ne mane saura minti 20 kafin buɗe layukanmu a cigaba da shakatawa da wannan waka.
Allah Allah Allah, haɗa kanmu a shirkanmu sojuna, mu tuna da jabin na bayanmu. Yantattu ne kuma ga ilmu, sun ce mun ɗau mulkin kanmu, kuma tashi mu nemi abin kanmu, mu gaba daular da ta tashe mu. Sai ista Afirka mu ɗan duba, su ma ba za su yi bauta ba, da yawa a ciki sun karɓa, wasu sun jajja da marar karɓa, karɓan ƴanci ba wasa ba. An ya salan ba mai ce da, mu bayi ne hudu barbanda, mu ƴantattu ne yau tunda, mun kai matsayi yau an shaida, mai ƙwazo ne matuƙa banda, Tanganyika ma sun san ƴanci, da suka yi kwazo ba su barci ba sa kaunar mai lalaci in yarere yace
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Assalamu
alaikum. Assalam.
Alhaji Garba da Azumi ne daga Sarkin Kudu karamar hukumar Ibi jihar Taraba.
To muna jin ka Alhaji Garba.
Nagode. Wato ni na fi wata ne wannan neman ku ban same ku ba sai yau Allah ya hada ni.
Allah sarki gashi ka same mu yau.
Yawwa to saboda haka ni abin da nake roƙo ni shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari shine. Ya dubi Allah ya dubi nan hanyar mu daga Sarkin Kudu zuwa Fatan Ibi saboda yadda hanyar ya lalace ya fi shekara nawa sai su tambuwar suna mulki da shi yau Allah ya kai mu lokacin da tambuwar da kafan shi ya zo har Ibi ya ga wannan wuri.
Hello, kana
gwamnatin da mu samu gyara wannan wurin ba har yanzu. Gashi nan yanzu rami ne ya zama ramin mutuwa wannan tsakanin.
To mun gode Alhaji Garba, Allah ya kyauta. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To kana magana da Mallar mai markaɗe daga nan anguwar Dan Marke Jijiyar Local Government.
Yawa, to muna jin ka Manir.
Yau lokacin da zan yi kan ainihin wasiƙar da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya aike wa ainihin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. A kan sai ya sake neman wa'adin mulki to shi Obasanjo kar ya manta.
Malam Manir shawara ya bashi.
Lokacin mulkinsa wa'adi biyu ya yi kuma har ya nemi ya sake zartewa Allah bai rama ba. Saboda haka mu muna ba shugaban ƙasa shawara Muhammadu Buhari da ya sake neman ainihin takara kawai na biyu. Wannan shi ne ra'ayina. Zaido na murya Amurka, na gode. Suna na Manir mai markaɗe.
Mu ne da godiya Malam Manir daga Katsina. Bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi? Nasarawa, kana tare da mu? To kamar layin nashi ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Yau mun ba ku dama ne ku faɗi albarkacin bakin ku bisa abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya da suka shafi misali kamar siyasa ko zamantakewa ko batun tattalin arziki. Ga kira mun samu daga ina ne?
Daga sabon laifi.
To muna jin ka, wane ne ke magana?
To wake mushin tare da Najira.
To wake magana?
Malam Alim yan kafar ce sabon laifi.
To muna jin ka Malam Ali.
Yawa alhamdulillah, ni yau na same ku, na kai shekara 8 na neman ku, Allah ba same ku ba.
Allah sarki, yau gashi Allah ya kasa mu.
Alhamdulillah Malam Lalo, na gode, Allah saka muku da alheri.
To mu ne da godiya Malam Ali, da fatan zaka kira wata ran ka bayyana ra'ayinka. Bari mu ji jihar.
Yawa, na gode insha Allah, na gode, Allah saka alheri.
Masha Allah.
Saka muku alheri.
Ma yadda Allah, mun gode. Bari mu ji jihar Yobe. Wani ne akan layi?
Makaranta mai nama Yobe State Jigawa Taura Local Government.
To muna jin ka.
Yawa, ina magana akan hanyarmu mai girma gwamna Muhammadu Badar Abubakar ya taimaka mana hanya daga kwana gurgu ta kai Sukwakwa ta tafi har zuwa Danzoma ta tafi har zuwa Banaga ta kai ɗan ladin gumal. Muna fata Allah taimaka mana.
To sai mu ce amin. Bari mu je a jihar Bauchi. Wane ne akan layi? Na Bauchi, kana tare da mu?
Tare da ku ran gare.
Yawa, to muna jinka.
Wallahi ni ma na yi farin ciki, na daɗe ina neman ku sai Allah ɗan dauku.
Ikon Allah, yau shirin namu sabbin baƙi muke ta samu.
To alhamdulillah.
Da wa muke magana?
Malam Awul ne ce da shinkafa a kasuwan Wanti.
Yawa, to muna jin ka Malam Awul.
Wato ni kuma ra'ayina shi ne, kamar yadda shugaban ƙasa aka ba shi shawara, mai ya zama ne karɓan shawara duk abin da ya gaya masa.
Ka goyi bayan wasiƙar ta Obasanjo kenan. Kashi kamar muna samun tangaɗa mun samu matsala da layin awal daga Bauchi, bari mu ji jihar Kaduna, mu ji waki magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da wannan lokaci.
Muna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda a kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To madalla, muna jin ka Alhaji.
To alhamdulillah, zan tafi jihar Kebbi. Yawa, to muna yin jinjina ga shugaban karamin hukumar Dankuwar Sagu, Alhaji Suleiman Sahabi Hindi. Saboda ta dalilin haka ne ma ya ce mu gaya wa mai girma gwamnan jihar cewa mutanen karamar hukumar Dankuwar Sagu suna tare da gwamna 100%. Wannan ba ma ce ya ba da kansu wahala, ya zo campaign ba suna goyon bayan shi 100%. To da
bari mu je a garin Biyu dake Maiduguri ko kuma jihar Borno. Wane ne kan layi?
Kuna magana da Malam Musa Iliyasu daga Biyu.
To Malam Musa, muna jin ka.
To ra'ayina anan shine kamar da kuke kowa ya bayyana ra'ayinsa. A matsayin ka na kwararre kuma mutumin da ka dade a Najeriya. Idan akwai wani mutum tare da fara lafiya na gira Buhari ne. Dalili na ka sani ne?
Muna jin ka Malam Musa.
Dalili ya shi na lokacin da aka kafa Buhari ya canji kudi a Najeriya. Lokacin ɗan Najeriya kashi 85 cikin 100 ba san hanyar banki ba. Kashi dan Arewa kashi 80% ba san hanyar zuwa banki ba. Aka ba shi ba da canji ku aka ce Buhari kare ce ya canji kudin dole mutane akwai wanda suka mutu ko suka asara kudaden su.
Kana batun tun mulkin shi na farko kenan a lokacin mulkin soja?
Tun mulkin na farko kafin ya zo ya ba shi Obasanjo abin sai ya ba shi abin nan. Kabe ba su ba su
ga. Eh, direyoyi bayanin ka to muna jinka.
Lokacin ne shi a gari juyi mulki. Ai, sai lokacin ko ana zuwa lafiya. Lokacin dala ne yana sabu, sune sabai, sune bakwai da CC ne, haka ne?
Eh, kaman ta kame meme kake suka ce Malam Musa, lokaci yana dan kurewa saboda akwai mutane da dama a kan layi.
To Allah sana, Allah biya muku gatun kuna alkhairi. Amma Buhari shine wanda yana tana jira, akwai mutum da yana tana jira. Allah ya saka da alkhairi.
To mun gode Malam Musa daga Bi, bari mu je jihar Kano. Wane ne kan layi?
Isa dan malam daga karamar hukumar Tudunwada jihar Kano, Najeriya.
Muna jin ka Malam Isa.
Ni ina sukar ra'ayin Obasanjo ne da ya ba wa mai girma shugaban kasa wannan shawara.
Dalili
kuma su yi kinin cewa Buhari ya lalata Najeriya, misali wanda ya gwada yanzu yake cewa shagari. Shagari shi ya fara kawo SAF Najeriya, shi ya fara kitso IMF Najeriya. Obasanjo wannan fitinin da ake ciki na jinjimu shi ya fara jefa divide and rule a nan jihar Plateau wanda ta kawo lokacin.
Amma Malam Isa, duk zargi ne wannan kake yi?
Na'am,
duk zargi ne nace wannan kake yi ko kana da wasu hujjoji?
Ba da reality ba dan daidai bane kai duk da copy da komai ka gane divide and rule da ya kawo Daniel Suleiman shine yaron sa a Plateau. Duk da dare aka riga jafa duk wani Hausa firami wanda yake kan farasatar ta federal government aka yi. Misali zai san wani Boko Haram da suke kawowa. Boko Haram rikicin Jos ya haifar da Boko Haram sauran da suke.
Malam Isa, kana tare da mu? To ina kamar layin Malam Isa ya katse daga Kano, bari mu je makwabciyar Kanan wato Jihar Jigawa. Wane ne kan layi? Na Jigawa, kana tare da mu? To shi ma kaman a layin nashi ya dauke lambar dai da za a kira ita ce 2022205. Yawwa, to muna jin ka yanzu. Na Jigawa ne?
Kana jina wato na Jigawa ne, majiya tare local government.
Yawwa, to sunanka?
Eh, wato sunana ne Salati, direba ne, wani direba ne mai Salati. Da ran ina neman ku ban same ku.
Allah sarki, to muna jin ka mai Salati.
Hello, da ran ni shawara da nake son ba ran Allah mutane da suke magana cewa wai Buhari nan wanne yayi ne? Ne, bayan mutane suna shan wahala za su mutu, ga yunwa, ga tauci, ga fatara.
Yau muna ɗauko maudu'ai masu daɗi amma layi yana mana tangarɗa. Bari mu je jihar Taraba mu ji wane ne akan layi. Na Taraba, kana tare da mu? Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Awolu.
To muna jin ka Alhaji Awolu. Muna jin ka.
Ni na yi shekara wajen bakwai.
Na'am. Muna jin ka Alhaji Awolu.
Ina neman ku ban same ku ba.
Allah sarki, gashi ka same mu yau.
To yau ina murna da samun ku.
To muna matuƙar farin ciki mu ma da ka same mu. Menene ra'ayinka a yau ko ba ka da abin da zaka faɗa?
Na? Hello?
Hello, yawa muna jin ka Alhaji Awo, na ce menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina akan
wani same ku.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je a jihar Kaduna a Gurguje.
Abdullahi, Abdullahi Muhammad Kunal, Jigawa, amma anan Kaduna ke.
To muna jin kamar Abdullahi.
Yawa, ni dai kawai roƙon Allah nake, Allah ya ba mu lafiya a Najeriya gaba daya.
Amin suma amin.
Yawa, to nagode.
Mu ne da godiya Abdullahi daga Kaduna, kuma da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya ƙwarai da gaske daga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawarsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Jamhuriyar Kamaru Indomie Tabus Lions a mata ɓangaren matasan ƙasar sun tattare nasu sun dawo gida Kamaru daga ƙasar Morocco a gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da ake fafatawa na Mastaka Leda a nahiyar mu ta Afirka a ƙasar Morocco. Ƙasar Kamaru dai ta fice gasar ne da maki guda 1-0 bayan sun yi kunnen doki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Burkina Faso 1-1 kenan, sai ta ɗaya hannun kuma kwamitin da suka halarci ƙasar Jamhuriyar Kamaru daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ka sun kammala ganewa idanuwansu irin shirye-shiryen da ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke yi domin tarbar bakin 'yan takale da 'yan ƙasashen nahiyar Afirka wanda za su ziyarci ƙasar ta Kamaru a shekarar 2019. Wannan yasa na tambayi Sa'ad, mai sha'awan ƙwallon ƙafa ne na ƙasar ta Kamaru, ko ya yake ganin kwamitin za su gamsu kuwa da irin ayyukan da ƙasar ta Kamaru suka gabatar?
Tabbas, Mama Algaba kamar za ta ce maburinta. Yake shugaban kasar ya yi magana kan ma wato wannan wasan da za a yi a maganar shi ta sabuwar shekara 2018, ya ce kamata ya sa ido a kan wannan abin, gwamnati ta sa ido. Kuma mun gani gaskiya da ko filayen da aka soma gyara da koyo wasu da yana gyare, kamata ya kawo a cigaba wato a dan kawo wasu ƙananan gyara da kusa filayen kuma da ariga an gama kamar a Kudu maso yammacin ƙasar Kamaru, Buya da Limbe, wannan ariga an gama. Kuma waɗannan kwamiti na CAF da suka zo Kamaru na ganewa idanuwansu game da ayyukan da ake yi, ni a gani na ko da ke ana jiran rahoto na ƙarshe, kuma babu ni ma abin da ba fargaba a ciki, za su bayar wato za su ani faɗi abin da suka gani.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da yammacin 20 ga watan Janairu, wasu maza cikin kyawawan sutura suka kammala cin abincin dare a gidan abinci da ke wani otel da ake kira Kabul Intercontinental Hotel. Sai suka tashi daga kujerunsu, suka ciro bindigogi, suka buɗe wuta, suna ta harbin mutane. Daga nan suka ruga cikin otel ɗin, suna farautan waɗanda ba 'yan ƙasa ba da ma'aikatan gwamnatin Afghanistan don su hallaka su. An zo ƙarshen wannan harin kamar sa'o'i 17 da a fara shi, bayan jami'an tsaron Afghanistan da taimakon sojojin Norway sun kashe 'yan ta'addar su 6 da suka yi farmakin. Amma barna ta riga ta faru, don kafin sannan 'yan ta'addar sun riga sun aika mutane 22 lahira. Waɗanda wannan iftila'in ya rutsa da su sun fito daga ƙasashe da dama da suka haɗa da Ukraine, Afirka ta Kudu, Jamus, Girka, Kazakhstan, Venezuela, Amurka, har da ma 'yan ƙasar Afghanistan. Irin wannan harin na cikin wani sabon salon kai hare-hare da aka saba gani yanzu. A 'yan watannin da suka gabata, 'yan Taliban na ta kai farmaki akan otel-otel, guraren shan shayi da gidajen abinci, duk inda suka san cewa 'yan asalin ƙasar Afghanistan za su iya zuwa su gana da baƙi daga ƙasashen waje. 'Yan Taliban sun maida hankali wajen keɓe Afghanistan da al'ummarta daga ƙasashen duniya, inda suke amfani da hanyoyin ban tsoro na tashin hankali da nufin tilastawa mutane aqidar su. Yan ta'addar Taliban sun hana wa al'ummar Afghanistan morewa rayuwa cikin kwanciyar hankali da damar gina al'umma na gari da rayuwa mai inganci. A wajen rubutacciyar sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa hotel Intercontinental ta Kabul. Muna nuna juyayi akan duk waɗanda suka rasa rayukansu a harin. Babu wariyar ko ƴan asalin Afghanistan ne ko mutane daga wasu ƙasashen waje ne. Muna miƙo sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da abokan waɗanda aka kashe, kuma muna fatan waɗanda suka jikkata za su samu sauƙi cikin gaggawa. Amurka ta yaba wa jami'an tsaron ƙasar Afghanistan kan jarumtar da suka nuna na mai da martani kan harin. Muna magana da hukumomin Afghanistan dangane da binciken da ake yi akan abin da ya faru. Mun ga yadda Taliban din suka dauki alhakin kai harin, kuma muna Allah wadai da ire-iren tashin hankali da kungiyoyin ta'adda suke yi a campaign din baza aqidar su kan Afghanistan da ma'aikata daga kasashen waje da ke aiki domin inganta Afghanistan. A cewar Rex Tillerson, Amurka na tsaye kafada da kafada da al'umma da gwamnatin Afghanistan. Muna tare 100% da kokarin da Afghanistan ke yi na cin nasarar samun zaman lafiya, tsaro da ci gaban kasar. Irin ta'addancin da muka ga ya auku a Afghanistan ba shi da wurin zama a Afghanistan da ko ina ma a fadin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani a rubuto wa editorials VOA Washington DC lamba 20237 USA, za ku kuma iya yin bayani da duba dukkanin editorials dinmu a www.voanews.com/editorial.
To da haka ne kuma kawo ga labarai a takaice.
Baitul Malam Amurka ya ba da sanarwar kakaba sabbin takunkumai da ta dora kan wasu kasashen ƴan kasashen Russia da Ukraine saboda hannunsu a cikin mamayar da Russia ta yi wa yankin Crimea ta hanyar hana su kasuwanci da Amurkawa game da rike kadarorinsu da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Sabbin takunkuman an dora shi ne kan jami'an gwamnatin Russia da yawa, ciki har da mataimakan ministocin makamashi Andrea Sherzov, wanda daman yana ƙarƙashin takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba akan sakamakon hannu da yake da shi wajen maida manyan injinan makamashi zuwa Crimea. Haka kuma akwai Evgenia Grafshap, wadda ita ma mataimakiyar ministar ce. Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne kadai zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba. Haka kuma yayi hasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen duniya. Trump ya ce kullum abinda zai amfani Amurka ne a gabansa, kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa kasashensu muhimmanci. Babbar kotun kolin kasar Venezuela ta fitar da hadakar jam'iyyun ƴan adawa daga zaben shugabancin kasa da yake karatowa a wani yunkurin da yake nuni da shugaba Nicolas Maduro mara farin jini zai lashe zaben. An shirya fara rajistar jam'iyyun da ƴan takarar da za su tsaya takarar zaben ƙarshen a makon nan. Duk da haka babbar kotun koli ta fada hukumar zabe ta kasa da ta dakatar da yin rijistar a ranar Alhamis har sai bayan watanni 6. Kotun bata bada wani dalili na hukuncin da ta yanke ba. Za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen watan Afrilu, wanda zai hana ƴan adawa tsaida ƴan takarar su a can da an shirya yin zaben ne a watan Disamba.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tani gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar da kuka ji, sai injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.